Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta Alpha Radio za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage
a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau 14 ga watan Disamba na shekarar 2021 zamu yi magana ne akan hakokin gwamnati akan ƴan ƙasa
jama'a masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani
wakilin sashen Hausa ta tattauna da baki akan wannan batu
sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a shirin yau da gobe
sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zaurin tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana
sauraro baka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su akan haƙoƙin gwamnati ko shugabanni akan mabiya ko kuma ƴan ƙasa wannan maudu'i wani abu ne wanda yake da mahanga faffada wani abu ne kuma wanda yawancin ƴan ƙasa ba su mai da hankali akai ba cewa lalle akwai wani haƙƙi na gwamnati akan su shin menene wa'innan haƙoƙin a cikin wannan zauri namu a yau na malamai barka da zuwa nan zauri ina tare da
Alhaji Ahmad Usman Umar Ikara Honorable Umar Abba Yusuf si Barista Abdullahi Badalu
Sisadiya Hassan
to malamai barka da zuwa Barista kafin in je wurin ka zan tambayi su ƴan ƙasa dan su fayyace mana Honorable Umar bari in fara da kai a matsayinka na dan ƙasa kuma in roƙe da wani makami Allah ka ce wani haƙƙi da gwamnati take da shi akan dan ƙasa wanda ya kamata ya sauke ana ka tunanin shin gwamnati ma tana da wani nauyi da ya kamata ta sauke namu
dan ƙasa yana da haƙƙi da zai sauke wa gwamnati saboda gwamnati akwai abubuwa da ta ringa yi ta bar shi ta tafi to haƙƙin dan ƙasa ne fa in ya ga za a yi tamfarin abin da gwamnati ta yi wanda ba ta da ido akan shi bayan ta riga ta yi ya tsaya kula mata da shi haƙƙin gwamnati ne akan dan ƙasa idan ya ga wani abu za a karya doka ya kokari ya hana ta ba da shawara ko ta nunar da ya ya kamata a yi daidai yanda ba yi shi so duk irin wannan suna cikin haƙoƙi da gwamnati take da su akan dan ƙasa
Malama Sadiya bari in zo kanki kafin in tambayi ɗayan namijin idan aka ce haƙƙin da ɗan gwamnati yake da shi akan ɗan ƙasa ina ganin akwai wani haƙƙi da gwamnati take da shi akan shi
gaskiya ni ban san wasu haƙƙi ko haƙoƙi zan ce da gwamnati take da shi akan ina ba wanda ni ya kamata a matsayina na ƴar ƙasa in sauke wa gwamnati gaskiya ban san ni ba
ko to amma kai kina ganin kamar in kina da haƙƙi a wurin gwamnati
a sosai na ku
au kamar wani haƙoƙi kike ganin ke a matsayin ki na ƴar ƙasa ya gwamnati ya kamata ta sauke miki
kamar wurin bani tsaro harkan kiwon lafiya ilmantarwa gaskiya haƙoƙin gwamnati ne a kaina ni a matsayina ni na ƴar ƙasa
Alhaji ka ji abin da ita wannan baiwa Allah ta ce a matsayin ita bata ma ga cewa tana da akwai wani hurumi da gwamnati take da shi na neman wani haƙƙi a kanta ba kuma a cikin haƙoƙin take ganin cewa gwamnati ya kamata ta sauke a kanta take ganin har da ma maganar tsaro amma hanganka matsayinka na dan kasa a wannan lokacin da muke ciki na matsalar tsaro din kana gani akwai wani haƙƙi da gwamnati suke da shi akan mu na yanda zamu mu ma ba da namu gudunmu ko kuwa daidai ko me gwamnati ne
a kware da gaske mu kanmu muna da haƙoƙi sosai wanda ya kamata a ce wanda gwamnati take da shi akan mu wato gwamnati haƙoƙin gwamnati akan mu ya kamata a ce mu a matsayin mu na yan kasa mu kasance masu bin doka da oda ko mu kasance masu kiyaye dukkan wani abin da zai taba mutuncin kasar mu kuma mu zama cewa mu jajirtattu ne wajen wato bin doka da oda da kuma kiyaye wani abin da zai taimaka ma rashin tsaro kamar misali duk abubuwan da ke faruwa a kasa gwamnati mun san irin kokarin da take yi so kuma duk abu ne wanda yake faruwa a cikin kasa so kuma ɗan cikin kasar ne wasu abubuwan suke faruwa suna ciki haƙoƙin gwamnati da ya kamata a ce mu kanmu muna taimaka mata ya zama a ce gurgudu ɗin abin da muka sani na daga yanayin mu'amaloli mutanen da muka gari mu dinga sa ido mu ga irin mutanen da muka gane musu ba ko mu ɗan yi da su ba ko yaya ne dai so duka dai mu ɗan yi ƙoƙari mu ɗan sanar ma da hukuma mafi kusa a wajen so kaga wannan ma sauƙi haƙƙi ne kuma taimaka ma gwamnati ne akan harkan ƙoƙarin da take yi a ƙasa.
Malam Umar bangaren tsaro kamar yadda shi Alhaji ya fara mana bayanin cewa mu din muna da gwamnati na da wani haƙƙi akan mu nan da ya kamata a ce mun sauki kuma mun tabo bangaren tsaro me zaka iya cewa akan maganan nan
eh to bangaren tsaro haƙƙin mutane da yake kansu a bangare da za su taimaki gwamnati ya kamata duk doka da gwamnati ta zo da shi ai kokari a ba su goyen baya sannan idan kai kana ganin akwai wani abu ma kai da kake da shi akan abin da su gwamnatin suka zo da shi zaka iya ringa ba su shawarwari ta hanyar bare yanzu ma tunda harkar kafar sadarwa ta yi yawa ko ina da kayi abu yanzu yanzu ko ina za a sani yanayin yanda zamantakewar yake a yanzu maganar kungiya kungiya ya kamata kowa ya batta idan akwai wanda yake laifi na kusa da kai ya kamata ka sanar da gwamnati idan akwai wani abu da ake na laifi da ya kamata ka sanar da gwamnati ba ka sanar da ita ba haƙƙi ya hau kanka na gwamnati su ma ka musu menene ka ci amanar kasarka magana ta gaskiya duk inda abu ya zo na maganar tsaro ya kamata mu ba gwamnati goyon baya mu tsaya akan tsarin da suka ce a yi idan daga ƙarshe mun ga abin bai yi ba su ma dama ai suna kokari su ma mutane ne kamar dama gwamnatin su waye da mutane ne gwamnati so suna kokarin tunaninsu ne yake in aka yi kaza za a samu kaza so sai aka yi kaza sai ba a samu abin da ake so ba zan kai ma in ka ba da shawara za a canza abu hadda irin naka in aka bi irin naka wataƙila a samu nasara harkar rashin tsaro din nan mutane hadda su suke ba da contribution akan harkar rashin tsaro
to zan dawo wurin ki malama Sadiyawa da kike ganin kwata-kwata ke ba ki da gwamnati ba ta da wani haƙƙi akan ke a matsayin ki na yar ƙasa bangaren ilimi da kiwon lafiya da kike magana cewa ke duk haƙoƙin gwamnati ne su bayar da ta yaya gwamnatin ke ganin za su ba da irin waɗannan za su sauke wannan nauyin ba tare da naki gudunmawa a ciki ba
to akwai hanyoyi da yawa ni a tunanin yadda nake ganin gwamnati za su iya sauke waɗannan haƙoƙi misali yanzu asibiti ai an ce akwai asibitoci irin na gwamnati ko wanda zaka je in haihuwa ne misali mace za ta yi a kyauta za ta haihu ba tare da ka kashe kwandalarka ba
to mu da wani barista don yi mana fassara akan shi ne menene ma wai haƙƙin da ita gwamnati ke da shi akan dan ƙasa sannan kuma waɗansu hanyoyi ma dan ƙasar zai iya bi wurin sauke wannan nauyin da yake kansa
to gaba ɗaya abun wata kan abu ne wanda yake da fuska biyu na farko gwamnati tana da haƙƙi akan ƴan ƙasa ma suna da haƙƙi akan gwamnati a turance wannan ana kiran shi shine ake kira civic responsibility na ƴan ƙasa wata kan menene haƙƙin gwamnati akan ƴan ƙasa a taƙaice wannan abu gaba ɗaya abun yana nufin bin doka da oda haƙƙin ƴan ƙasa akan gwamnati sun haɗa da kamar a ba su kulawa ta fannin rashin lafiya ko kuma abin da ya shafi harkar lafiya gaba ɗaya ma generally security tsaro kenan sai na uku kuma ilimi wa'innan abubuwa guda uku su ne major responsibility na gwamnati
baya ga ita nauyin da shi dan kasa yake da shi wanda yake da tayi a wuyan gwamnati ita gwamnati wai sai irin haƙoƙi ne take da shi akan dan kasa
da farko dai babba shine ya bi doka da oda
to
shine na farko shine da shi ma
wato abin da ake cewa yana yi barna bari kenan
shine wannan to kuma a misali idan kika dauko kaman irin su yin zabe shi ma haƙin gwamnati ne akan yan kasa
wato ya zama ma kaman dole kenan dai idan an zo yin zabe mu sai mu dangwala
to ya kamata
haji
sannan a misali idan akwai information ya kamata bayani in akwai wani bayani ya kamata ka sanar da hukuma ko dai hukuma wata kin ga kamar a misali ai akwai abin da ake kira authority a turanci wanda hukuma kenan shine idan akwai wani information sai ka je gurin hukuma mafi kusa tunda akwai hukuma hawa zuwa hawa uku daga local daga ward ma hudu daga ward local government state akwai kuma ta kasa gaba daya to kin ga a kowane mataki akwai inda zaka je wa'annan su ne ɗaya daga ciki ko kuma in ce wasu daga cikin haƙin gwamnati akan aikata in kika duba for example yanzu akwai matsaloli da muke fama da shi a ƙasa kamar na rashin tsaro in kika duba kundin tsarin mulkin Najeriya watan constitution na Najeriya kenan 1999 as amended wanda aka gyara shi za ki ga ai akwai wasu laifuffuka wanda ya provide haƙin gwamnati ne akan ƙasa
kaman
na ɗaya laifi ne idan mutum ya wani aikata wani laifi ka ɓoye shi ko kuma ma ka ƙi faɗa cewa eh lallai wane ne ya yi kaza
wato ka rufa mishi asiri
ka rufa mai asiri
wato haƙƙi ne a matsayin ɗan ƙasa ka bayyana haƙƙi ne a
ɗan ƙasa ka bayyana shi ne shi yasa ai gaba ɗaya kika duba hedin ɗin gaba ɗaya ake magana bin doka da oda duk wani abin da aka tanada dokokin ƙasa suka tanada it is expected cewa za ka bi shi
nuna ana sa rai
yawwa ana sa rai za ka bi shi sau da ƙafa saboda gaba ɗaya rashin bin wannan dokan ma laifi ne kuma akwai dokoki wanda idan baka bi wannan dokan ba su kuma dokoki ne wanda za su hukunta mutum duk wanda ya ci bin wannan dokan wa'annan insecurity da muke fama da su rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasa ai in kika duba haka karancin wata kan gwamnati bata wayar mu da mutane kai ba wace su san menene haƙin gwamnati a kansu
a yanda kuka yi bayanan ku na yi la'akari da kaman akwai rashin kilan cikakken samun bayani a game da haƙoƙin gwamnati akan shi ɗan ƙasa shi ma kansa mu haƙoƙin ma ɗan ƙasan ma akan gwamnatin ba abu ne wanda muka gama fayyacewa ba muka sani muka kuma sani cewa za mu iya tambaya ta hanyar da ta dace cewa ai mana ko kuma ita gwamnatin ta wayar mana da kai har mu san cewa mun yi kaza mun yi laifi ne mun yi kaza mun taimaka wa ƙasa bane ba shi marisa me kake ganin za a iya yi wurin ganin cewa an wayar da kan ƴan ƙasa su san wannan haƙoƙin
ayin already are akwai wannan hukuma a Najeriya to amma dai wasu da wasu matsaloli hukumar nan kaman ba ta aiki shi ne ake kira wannan hukuma ita ce National Orientation Agency
wato hukumar wayar da kan
ƴan ƙasa yawwa wanda ita ce in charge ko kuma take da responsibility
wato take da nauyin
da
kuma haƙƙi
yawwa ilmantar da ƴan ƙasa domin su san menene haƙƙin gwamnati a kansu kuma menene haƙƙin jama'a a kan gwamnati
wato su ne kaman jakadiya dake
tsakanin
al'umma da gwamnati
su ne
anya NOA suna aiki ko wannan hukuma tana aiki
suna aiki wannan suna aiki
to kaman da me a ta bangaren su kuke ji na fitowa na wayar da kan
akwai programs da suke dan hadawa ina za dan kwanakin baya na halarci wata seminar dan workshop
a matsayinka na zababbe
na zababban kansila yanda zan zo dan wayar da kan mutanen unguwa
amma bayan kafin nan ka taba samun wani gayyata daga wani su kuma su zo cikin al'umma su yi wayar da kai
a ban taba samu
to kaga matakin ka ne na zababbe ke sa alhaji fa
ni a nan gurin kusan magana ta kusan shawara ce saboda wannan abun gaskiya mafi yawanci ƴan ƙasa ba su san su ba ɗan ƙasa mafi yawanci cikin kashi 100 kamar kashi 80 cikin 100 na ƴan ƙasa ba su san haƙƙin su akan gwamnati ba ba su san kuma haƙƙin gwamnati akan su ba shi ya kamata gwamnati tun daga matakin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatocin jihohi su ƙara ƙaimi wajen kullo da wasu abubuwa musamman ma ta kafafen yaɗa labarai wajen ƙara ilmantar da ƴan ƙasa menene haƙƙi kai a matsayinka na ɗan ƙasa menene haƙƙinka akan gwamnati su san kuma menene haƙƙin gwamnati akan su musamman ta hanyoyin kafafen yaɗa labarai irin su rediyo haka da su tibubuka haka da sauransu sannan za a yi amfani da irin wannan abun ya kamata a ce a yi amfani a samu wanda suke jin yararrukan wayannan mutanen dake wannan yanki saboda idan kika duba kaman kasar mu Najeriya kasa ce wacce take da fadi da kuma kabilu da yararruka iri-iri idan kace za ka yi magana da kalma daya irin ka dauki English ba kowa yake ji ba in ka dauki Hausa ba kowa yake ji ba so amma suka kullo da wannan tsare-tsare sai su duba mutanen wannan yankin menene wani yare suke amfani da shi sai a samu majinin yare sai zo dinka wayar musu da kai a haka za su fahimta insha Allah muna ganin aka dauki wannan tsare-tsare in Allah ya sa yan kasa za su ƙara ilmantuwa akan ƙara kishin kasa ma sannan idan muka duba a halin da kasa take ciki a yanzu kamar ni Bafulatani ina jin ciwo sosai dangane da irin abubuwan da ke faruwa sai can a ce Fulani can a ce Fulani mafi yawanci inda a ce an gwamnati ta ƙara tsaini ta kuma dage sosai yadda ya kamata akan cewan lungu da saƙo ilimi da kuma faɗakantuwa haƙoƙin su majunan su gwamnati ta nuna musu
wato su san haƙƙin su a wurin
gwamnati kuma haƙƙin gwamnati a wurin su kuma akan su su za su kasance masu kishin ƙasa kuma za su zama masu bin doka da oda
so wato da ba su taimaka wurin
ba su taimaka wajen yanka al'amura
ga dai maganar ta zo
cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren tattaunawar namu
to malam zababbe ko malam Umar a matsayin ka na wanda kake da kujera wanda mutane suke duba da kai su ga cewa an kawo masa canji a al'ummar su wani abu kake tunani kai ma a matsayin ka na zababbe su duk suna da wani zato suna da wani fata a wurin ka kai ne kake fata misali a wurin mazaɓarka
eh to ai abubuwa suna da yawa magana ta gaskiya kamar yanda hali ya zo tun farko mun taso iyayenmu muna ganin yanda suke yi suna kokarin su ga sun taimaki ƴaƴan wasu saboda ƴaƴan wasu maybe su ne za su taimaki ƴaƴansu a gaba yanayin yanda zamantakewa take tun farko an bar shiri ne turani amma ba a yi lati ba a yanzu haka ma za a iya ci gaba duk wani yaro da ake gani yana kokarin ya zama ma mutane damuwa a unguwa so kar a kyamace shi a kokarin jawo shi a jiki kafin a ce ya fita ya hadu da wasu can wa'anda sun wuce da tunanin shi ya zama wani iri zai dawo kuma ya zo ya kara yamutsa al'amuran da da ba su kai yanda suka kai ba a cikin
unguwa
yawa ana kokarin yanzu jawo yaro duk yaron da kaga zai zama wata damuwa kai kokarin jawo shi a jiki
fato za su rage wa gwamnati aiki
an rage wa gwamnati damuwa saboda duk yaro idan aka jawo shi a jiki akwai wasu shekaru da suke zama na taka tsantsan wa yara so zuwa nan shekarun su ake barin yara da su a ce su tafi su je su nemi wani abu kuma na shekarun su ne shekarun da ya kamata a rike yaro daga shekara 12 a kula da abubuwan shi har zuwa shekara 18 zuwa 25 idan aka rike yaro aka nuna ne ga abu mai kyau ga abu mara kyau daga shekara 12 har ya kai zuwa 18 kai 22 so idan ya to ma ga za a yi wani abu mara kyau zai kokarin ya ce abu kaza ba shi da kyau da Allah kar ku yi akwai manya waɗanda duk yaron da aka ga zai zama damuwa to za a dauko shi a rike shi za a ga ya zama abokin manya da suke unguwa za a kokarin a sa shi cikin manya sai a yi ta training din shi yanda ba zai samu damar da zai fita har ya je ya koyo wani abin damuwa ya zo shigo da shi cikin yara ba.
Wato tun daga da iyali ya kamata su ba da nasu gudunmawar ganin cewa an ba yara tarbiyya
shine
inda za a rage wa gwamnatin matsalar aikata laifuffuka
shine farko dama shine ainihin matakin farko idan ba a bari ma yaran sun zama ƴan ta'adda ba tun farko to ina ma za a samu wanda zai zo yayi wannan harkar bata gari aikin farko tsalewar da ake ne a bari yara a sake su ana ganin da farko sun fara dan fita kamar su ragewa iyaye wahalar ya za
su bari ne ba
to tunda Allah ya baka kiwon nan ya kamata ka tsaya ka nutsu tun farko ka riki har sai sun kai wani mataki kayan gwamnati da abubuwa da na gwamnati da ta sa kuna kallon mutane su zo su dauka to yana da alaka da kyale yara su je su nemi abin da za su nema cikin wannan shekarun sai ka kawo da kanka idan ba dan ka bane magana ta gaskiya idan iyaye da kuma makuta za su dage akan ƴaƴan makuta su kuma iyayen da suke ganin ana wa ƴaƴansu fada ba za su fito su ce dan me ake wa ƴaƴansu fada ba to ina ganin tun daga nan an fara sauke haƙin gwamnati dake kan al'umma
malama sai ina fatan daga waɗannan bayanan da aka samu a cikin wannan gauri namu tun dan tsunce waɗansu abubuwa da ya danganci haƙoƙin da gwamnati ke da shi akan mu ƴan ƙasa
gaskiya na fahimci abubuwa da yawa da ya kamata a ce mu ma ƴan ƙasa mun sauke gwamnati to misali dai kamar yadda honorable ya bayani akan wannan shi dai kula da tarbiyyar yara zanci tun daga iyaye daga cikin gida a fito ma makoci a zo ha unguwa a fito ɗan unguwa na fahimci akwai dai gaskiya haƙoƙin da mu ma ya kamata a ce mun kai gwamnati sauke wa'innan haƙoƙi yanzu kika tuna min da wani abu kisan kwanaki da dai wannan gwamnatin ta yi ƴan gyare-gyare ta sassaka irin wuta da zance da ke haska cikin unguwanni
haka ne mun amfani da wutar haska rana
yawa to kin san akwai irin cikin lungunan nan akwai unguwannin da aka samu yara irin marasa jin nan sun kokkwace wa'innan wutan dan misali cikin Badarawa zaki ga akwai unguwoyin da an sassaka musu irin wutan nan amma bayan kwana biyu sai kika nemi wutan nan kika rasa
an sace gaba ɗaya abin ne ko
kuma duk ba gaba ki dai abin suka sace ba dan shi abin da ke karban haske
wannan din jinin da ke ajiye
shi nan da to an samu sun kokkwance shi
to kuma daga wani duniya suka fado ko ko ƴan gari ne
a ƴan unguwa
ne yawanci ƴan garin ne ɗan unguwa ne kuma mutane ke da suna kallon
unguwa ne ma ba ƴan gari ba ƴan unguwa ne
ba su ai yana ɗaya daga cikin kamar kilan rashin sanin cewa wannan haƙƙi ne na al'umma su
tsare
duke da tare tun da amfani
su ne
duk da yake ta gwamnati ne
sosai ai watakan kamar yadda na faɗa a baya muna da karancin wayar da jama'a a wannan fanni na haƙƙin gwamnati akan ɗan ƙasa muna ƙara kira da gwamnati da babban murya domin su ƙara ma wannan hukuma kaini domin su shiga lungu da saƙo birni da ƙauye su wayar ma da mutane da kai in kika duba za ki ga yanzu wani ma bai san cewa zuwa ka samu ilimi ka je ka yi presenting kanka tun da yanzu kusan yanzu a nan Kaduna ji ka duba a ilimi kyauta ne mai girma gwamna na jihar Kaduna akwai wata hukuma da ya kreti wanda suke ma kama yara in iyaye ba su yi wannan abun ba za su kama yara su je su sa su a makaranta a musu rijista su ne ake kiran su Eduma Sharps a nan Kaduna jakaran ilimi suna dubawa ne tun daga ƙasar daga shekara biyar shida
wanda
suke yawo a titi ba sa zuwa makaranta suna gararanta to kin ga a nan ya kamata a ce jama'a suna ta yi makamo wannan hukuma da information ma cewa akwai yawo
da ba
za a zuwa makaranta to kin ga fannin ilimi ma akwai lapses a nan gurin watakan shi yasa na ce akwai need for orientation
wato akwai buƙatar a ƙara wayar da kai
a ƙara wayar
mun san daidai ƴancin mu din da kuma daidai abin da ake buƙata daga wurin mu
saboda ƙasar nan gaskiya muna lashe wannan abubuwan
don ka lura kaman kasashen waje abin da yasa suka ci gaba musamman mu kasashen da muke suke burge mu kasashen tura da suka haɓaka suka ci gaba zaga kowane dan ƙasa shi ya dauka wa kansa cewa duk wani abin da ya shafi cin mutuncin gwamnatin sa ko abin da zai rubuta gwamnatin sa yana nan a ciki ba zai taɓa bari ba har sai ko da ransa zai bada duk abin zai shafi makocinsa shi ma ya isa ido ba babula ma bace zai yi waya a cikin gidansa ma gaskiya ne a cikin gidansa ma ko da ɗansa ne ke laifi zai iya cira
dan sanda ce wanne fa ku zo ku kawo gobe ka zame laifi ne ko ya laifi auna kaza ya shigo gida ya gudu ban yarda da shi ba ku zo ku bincika amma anan sai aka samu haka inda ake samu iyayen da kansu su suke nuna cewa ba zai yiwu ba ko kuma sai su ta kuka a gidajen yan sanda cewa ba su yayan su
ko kuma yaro ma yi laifi sai kiga an boye shi an zo neman shi a gida a ce bai nan kuma yana daki
to kowa nauyi ne da yana kai akan mu sauki wanda dan haƙin ne na gwamnati akan mu
to
amma sai maka dan ragi yiwuwa ba ta gari
sosai maka wannan magana da kike faɗa akwai nan a Kaduna South akwai wani dan majalisar tarayya wanda ya je wata primary school ya musu aiki na ji kwana biyu zuwa uku da yin wannan aikin ya san cewa wasu matasa sun shiga wannan makarantar sun lalata wannan abubuwan sun kwashe hadafan kuna amma dai a cikin yardar Allah an kama su inda aka kai su gurin hukuma to kin ga duk irin waɗannan abubuwan
bayanin da za a samu daga wurin zama shi zai sa iya
yawwa wannan haƙƙi ne na gwamnati akan mu ɗan ƙasa idan ka ga wani abu da bai kamata ba ka taimaka
ko kuma wani abu da zai cutar
ka
tabbatar da ka biya bakin kokarinka
yawwa wannan kawai a takaice kamar inda na faɗa ɗazu wata kan shi wannan haƙƙin gwamnati akan ɗan ƙasa shi ne bin doka da koda wannan kawai shi ne asalin haƙƙin gwamnati a kan ɗan ƙasa duka bayanan da yan uwana suka yi a nan gurin duka kowa ya bayar da gudunmawa mai mahimmanci kawai abinda zan ƙara a kai shi ne yanzu za mu so a ce hukumar nan wanda take kula da wayarwa ɗan ƙasa kai a kan haƙƙin gwamnati a kansu ya kamata a ce gwamnati ta ƙara musu ƙarfi domin su dinga aiwatar da aikin da ya kamata su aiwatar kamar inda ɗan uwana ya faɗa kashi 80 na mutane da ke kasan nan ba su san menene haƙƙin gwamnati a kansu ba babu proper orientation wayar da kai a wannan harkar so muna kira ga gwamnati ta shigo ciki ta duba wannan hukuma a ƙara mata kaini domin idan aka ƙara mata kaini mutane suka san responsibility ɗinsu haƙƙin gwamnati a kansu zai taimaka sosai zai rage issue of insecurity da rashin tsaro da muke fama da shi a kasan nan saboda ai akwai duhun kai a cikin al'amuran da ke faruwa da yawansu ba su ma san menene haƙƙin gwamnati a kansu ba wannan abu ne wanda yake ya kamata gwamnati ta dauke shi very serious dan in za a yi wannan abun a wayar da mutane da kai to da yawa ina ga miki wannan magana rashin tsaron za ta rage insha Allah
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma wadda ta taya ni gabatar da shirin Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya